gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
a washare
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 14 ga watan Satumba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan illar canza launin fata, abinda ake kira skin bleaching.
Mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da masana da likitoci a teburin tattaunawa, sannan za mu ziyarci filin ƙwalama.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ba tare da wata lokaci ba za mu garziya jihar Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baki mata da ta gayyato mana za su tattauna a teburin tattaunawa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau muna tare ne da likitoci, waɗanda za mu tattauna a kan maganan sake launin fata, wato bleaching. Cikin zauren namu muna tare da Dr. Alfa Yakubu, wanda yake likita ne a asibitin koyarwa ta Jami'ar Ahmadu Bello wanda ke shaka ɓangaren kula da ƙananan yara. Sai kuma Dr. Aliyu Muhammad wanda yake ɓangaren lafiyar kwakwalwa, da kuma Dr. Abdullahi Abdulwahab Yakubu shi ma da ke ɓangaren lafiyar kwakwalwa, dukkansu a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a asibitin koyarwa ta Ahmadu Bello. Barkanku da zuwa. Matsalar nan ne ta shafe-shafen mayuka domin canza fata, matsala ce wanda ta kaddabi matasanmu na Najeriya, wanda ba wai yanzu ya taso asali ba, an yi shekaru ana gabatarwa. Tun ana dan yin kuskure ma hannu da fuska da kafafuwa, ya zama na an fara yi na jika-jiki. Yanzu an ce an sauka daga wannan matakin, an hau sama, sun fara shaye-shayen abubuwan da wai za a yi na gaba ɗaya ma mutum ya sarke kaman ya zama bature ko kuma allurai. Muna son mu ji daga ɓangaren likitocin tunanin ɗan adam da kuma kwakwalwa, shin me hakan yake nunawa a game da lafiyar kwakwalwan matasan Najeriya da tunaninsu? Bari mu fara da Dr. Abdullahi Aliyu.
Abubuwan da ya shafi lafiyar kwakwalwa ana kallon su ne ta fanni biyu. To ta nan fannin zan fara tattauna wannan matsala ta masu canjin launin fatarsu, wanda aka fi sani da bleaching da turanci. Abu na farko shi ne dai wannan matsala ce ta zamantakewa, yanayi da kuma yadda mutane suke da kuma fifita shi farin fata, wanda asali ya samu wani suna tunani cewa ya samu asali ne tun daga lokacin Turawan mulkin mallaka. Ana ganin su farare ne, suna saman kowa, su kuwa bari ya kokari ya bina su. Sannan kuma daga baya fifita su masu wannan fannin da kuma nuna su a matsayin su ne suka fi cancanta su yi abubuwa, fannin fina-finai, fannin tallace-tallace, har aiki wanda yake buƙatar fuska kamar banki da hotel, za ki ga to wannan ɓangare ɗaya ne. Sannan ɗayan ɓangaren kuma na ɗabi'un ɗan adam, wannan ɓangaren shi ne ɓangaren mu, yadda mutum ya taso ya ga ana yi da kuma yadda aka bashi horo da tarbiyya, wannan za mu ce psychological aspect kenan. Sannan kuma abubuwan da suka fara tasowa yanzu da yawancinsu da kuma bincike da ake nunawa, an alakanta shi da abubuwa da yawa a ɓangaren rashin lafiyar kwakwalwa da abin da ya shafa walwala da zamantakewa da kuma nishadi. Abu na farko shine bincike da aka nuna shine yawancin wanda ake samu suna wannan a rayuwar su zaki ga suna yara sun taso ne cikin matsi da takura. Matsi da takura ya danganta da horo wanda ba shi da kaida wanda bai samu gudu wanda ake kira child abuse in yaro ya taso. Wannan bincike da aka yi a
kamancin zarafin yara
bincike da aka yi a Argentina da kuma Jamaica ya nuna cewa akwai matukar alaka sosai tsakanin yaran da aka ci zarafin su suna yara da kuma yin wannan abubuwa na canja launin fata da aka bincike wannan sai ga gano abu ɗaya ne ya hada su yaran da suka aka ci zarafin su da sauran su ana aje su ba su da kiman kai da sauran su su abu ɗaya ne ya hada su a waje ɗaya shine rashin ganin kiman kai da shi wannan cin zarafin da aka musu yana yara suka taso da shi suka taso suka ba su ganin kiman kansu to shi ta nan ne tunani yake shiga musu taya za a yi su sama karbuwa taya za a yi su sama amsuwa an shine wannan abu na bleaching yake shigowa da abubuwan da suka kamance shi duk wanda kaga yana bleaching na kuwa sa abubuwa da ya shafa kula da kuma ana ta'allaka su tare da kuma suna faruwa da shi a wannan lokacin da yake bleaching kuma bayan ya ci gaba da bleaching din
to likita ya muna bayani a game da bangaren da ya shafi kwakwalwa likitan yara akwai matsalolin da ake dubawa na cewa iyaye ma suna ma ƴaƴan su kanana kokarin canza launin fatan su tun suna ciki wayan su kuma bayan sun haife su ta yinda tun daga lokacin da yaro yake jariri kafin ma a haife shi zaka ga an hada wayan su sabulai da ake hadawa a gargajiyance na cewa wannan wankan jariri ne duk da yake a likitanci na kan ji kun yi bayanin cewa ba a san ma a sa wa jariri mai ko sabulu mai karfi amma nan zaka ga an hada shi ne kala kala an dake shi an kwabe shi an ajiye wannan kenan sannan kuma akwai a ta bangaren kuma likitance ko a ce zamanance akwai magungunan da ake cewa suna bada shin daga sai ne kuma ya kake ganin wannan zai janyo illa ga shi jariri
haka ne yanzan saboda rashin gaskiya na wajen auratayya zaki ga mace saboda miji ya aurata masa in fara tana son in za ta haihu da ta haihu shi a matsayin fari tunda shi dan nan idan ya zo a matsayin baki baban ki da shi ma fari ne za a sa za a fara samun shakku to yanzu ya za a yi shine yanzan akwai maguna tabbas na shaye-shaye da ake yi da kuma na alurai da ake da ke kara ma wata uwar haske kuma wasu bincike suna cewa yana kara ma shi ma dan haske so kasancewan haka a lokacin za ta haifi da tana sa ta haifi da a matsayin yana da haske amma wani kuma abin nan din shine yawanci yara an haihu kanana suna da haske to tsoron kada su yi duhu shike sa kiga tun yaro na jariri ita uwar ta samu magungunan da take shafawa wani lokaci na take shafawa na bilci din ta sau ta fara shafa ma yaron saboda an zo an fara ganin yaron za a ce ah wannan dan baki ne a'a wannan dan fari ne ana zuwa shi kai wannan kada kunna shi zai baki so ita kuma uwar tana ganin haka ta ga yaron ya zo da dan haske to tana ganin haka za ta ce to zai iya yin baki kuma ya baki a san ta zai iya tunuwa to bari a fara shafa mishi mai kuma shi jariri duk wani mai mai karfi ko mai kanshi ko abin nan yawanci an fi son a shafa ma yaro mai wani dan petroleum jardin da bai da wani abin nan a ciki saboda me ne saboda yara jikinsu yana reacting kuma irin wa'innan kashi-kashi da mama ba ka sani ba sai ga yaro ya zo da kuraje kala-kala ga yaro na jiki fata yaro na zagewa da sauransu so shi yasa ba a san ma a shafa ma yaro duk wani mai wani kanshi-kanshi ko mai abin nan so amma saboda tun farko abin da na ce akwai rashin gaskiya cikin wannan shi yasa ya ga cewa ita uwar ma in ta haifi da akwai wannan sannan kuma akwai wani abu guda ɗaya ita uwar ko da fara ce na gaske ta haifi da tana son ko ya tana son ita yarin ma ta yi haske sai masu gaisuwa masu zuwa ban barka sai su fara cewa okay ai gashi ya baka ita uwar fara gashi ɗaya baka ta biyu uban kowaye 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 to tun daga nan suke son sai a fara wannan shafe-shafen kuma suna ba da illa sosai a fatan jariri saboda banda fata suna taba kwakwalwa kuma suna taba koda saboda yawanci wa'innan masu ma ƴan ahan suna da abin wani abin sinadari a ce ma mercury shi wannan mercury jiki yakan ja shi shiga cikin jini ya je shafi koda to sai ga yaro dan karami ya zo shekara 1 2 ya zo da koda bai aiki aje yau dialysis gobe an fara magana canza koda yaro bai wuce shekara biyu ko uku so abin nan da matukan illa ya kamata a ce mutane su fahimta kuma su guje mishi
likita bangaren ku na kokwalwa da kuma tunanin dan adam a cikin masu yin amfani da kai kinan na bleaching akwai fararen fata ma meye kake tunanin yake kawo irin wannan nan wanda shi din mutum yana da hasken fata amma duk da haka bai hakura ba shi ma da yana son fatar sai da ƙarar haske
haka ne wannan akwai wani irin matsalan da muke cewa body dysmorphic disorder
to
rashin lafiya ne na kokwalwa mutum ya ga cewa bai yadda da idan da Allah ya yi shi ba duk kyawun shi yana gani kyau din bai kai inda yake so ba ko inda take so ba
to wato matsala ce ta kwakwalwa
matsala ce
akwai magana
kuma zaki ga wasu ma har sai sun je an yi musu surgery su plastic surgery a gyara hanci a gyara benene kwana biyu ya sake komawa saboda ba zai taba samun satisfaction yanda yake
ba kuma so ba zai samu biyan bukata ba koda yayi din
haka
saboda ba haka kalice shi ba
yawa so rashin lafiya ne na kwakwalwa ana ce mishi body dysmorphic disorder so irin wannan ko ya suke dukkan su za su ga ba su kai yanda suke so ba so dole sai sun nemi yadda za su yi su samu irin wannan cewa da suke bukata kuma ko sun yi din still ba za su samu wannan satisfaction ba so za ga sun ci gaba da yi kaga mutum guda yayi plastic surgery ya fi a kirga yau aje a jara nan gobe aje a jara nan kullun suna gaban madubi
Dr. Abdullahi kaji abinda abokin aikin ka ya faɗa kuma da shi wannan ciwon kwakwalwa to wani ya sa shi dan Najeriya musamman matasan Najeriya suke kauna da kuma soyayyar farin fata ne ana ku binciken da kuka da abinda ya fara zama abun
duba ne da yake da alaka da yadda muka dauke me kyau sannan me ake ce mu kyau tabbas tunani ne irin na bayi kana so kai kama da shi mai mulkin ka in fari ne kai ma kana so ka zama fari abun nan ba wai ya tsaya a Najeriya bane duk da yake kashi 77 a tantancewan hukumar lafiya ta duniya ana samu wannan a Najeriya Congo zaka ga kashi 29 sannan ana yakinin cewa cikin mata 10 in ka samu 8 sun taba amfani da shi wannan abubuwan na canjin lolin fata su tunanin ya danganta da abuwa da yawa ne yana iya yiwuwa cuta ne kamar yadda shi abokin aiki na ya faɗa yana iya cewa zamantakewa ne abubuwan da kowa yake gani shi ne ya dace a yi abubuwan da kowa yake so ya nuna dan da bayanin da ne da zan na masu aiki waje da masu fina-finai da sauransu za ga za a nuno
jarumai
kuma abin yayi ne za a nuno jarumai za a nuno fara in za a yi abin da za a ci aje auren mata fara kikkiawa da sauransu
za a yi waka ma
fara za a yi waka farar mace da su zaki ga wannan yana shiga tunanin mutane an za su taso da tunanin nan kai ba za ka san san da kawai za ka ga abin da kake so ba shi ne yake ma sannan abu na uku yana iya kasancewa damuwa ne irin na rayuwa ko wanda suke da irin damuwan nan kamar personality disorder su duk inda suke suna so a san suna nan su ta yaya za a san kina nan shi ne ka zama kai fari ne kuma ke fara ne saboda ana alakanta fari da kyau da kuma ci gaba da kuma wayewa
tana ma illa ce ta kwakwalwa ko
ita ma illa ce ta kwakwalwa sannan ma tana iya sannan wasu kuma damuwa ne da ya musu yawa da rashin ganin kiman kai low self esteem wasu kuma ba san me za su yi su amsu ba yana iya daukan abuwa da su amma hangar bangaren ciwon kwakwalwa muna kallon abin ne ta fanni uku zamantakewa halitta sannan kuma ɗabi'antar da mutum da aka yi shi ne muke kira biopsychosocial to a duk wannan za ka iya samun ɗaya biyu uku wanda suna da alaƙa da wannan sannan abu mafi muhimmanci da ba zan so mu fita daga wannan zauren ba sai mun tattauna shi ne shin wanda yake wannan bleaching ɗin me yake biyowa me yake samun shi ta fannin ciwon kwakwalwa da kuma ɓangarorin kwakwalwa na ɗaya akwai damuwa ya yi ne don ya samu kyau zai yi mutane ba za su daina ganin shi da suke ganin shi ba to yana iya samu damuwa da cututtukan da suka samu damuwa wanda aka fi sani da anxiety da kuma depression
wato ne ciwon damuwa yana iya
wannan ciwon damuwa kuma bincike da aka yi da kiddiga da aka yi ya nuna kashi 65 cikin masu wannan bleaching din suna da wannan matsaloli na damuwa da kuma yawan tsorata
saboda dai wanda ya san su a baki
har abada a baki da sauransu kuma ba sa san duk abin da zai juyo ya kasance suna abin sannan kuma akwai wani abu shi wannan canjin fata da sauransu ni zan alakanta shi da kamar shaye-shaye ne
saboda ni abu ne wanda kana zaman lafiyan ka zaka fara zaka fara saboda kana son amsuwa da sauran su amma za a zo lokacin da ba zaka iya bari ba ko ka so ka bari ba zaka iya bari ba sannan abinda kawai zai taimaka ma shine zaka dinga ci gaba da wannan shafe-shafen ni dan ka samu ka zauna lafiya ba wai dan aga kana da kyau ba a lokacin abu ya kwace ma ya zamanto bayar da zaka yi abinda ake bukata na lafiyar kwakwalwa da kuma kasancewa lafiya ya kwace ma baka da walwala baka da nishadi baka da abin so da komai na rayuwarka yana farawa ne ya kare da tunani yi da kuma samun shi wannan bleaching din da kuma karbuwa da kake bukata a matsayinka na a lokacin
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kaito a ga da likita bokan turai amma da niyya sosai nace a ga da likita bokan turai amma da niyya sosai ga likitoci badan kudi suke ba badan kudi suke ba badan budai yabo ba badan budai yabo kullun waka dai dan suke tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba musa ai sama Allah ki ya ga ciwo amin ga likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan misali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za ya talabe
Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu koma domin jin cigaban tattaunawar
Dr. Alfan a bangaren yara da mata duk da yake ka tabo mana kadan daga ciki ka kara fada da mana menene in tsiri illoli ne za a fuskanta dan ana yin shi wannan kokari na canza launin fata ko a ce bleaching
na'am shi illoli kamar yayi bayani akan illoli bangare na kwakwalwa sannan kuma illoli bangaren fatan kankin tanta sannan kuma illoli na bangaren aikin da jiki ke yi na kwakwalwan yayi bayani tsorata tsoron shiga ma mutane dan can ka san duk wancan ya san ka baki ne in ka je zai ga a fari kai ka san cewa akwai wata kunnin tsoron ko da yaushe da kuma damuwa da cewa inda ma ake taruwa da ka san kai an kowa san ka bai baki ne so akwai abu ne to before you know sai ga cewa recommend shi depression sai ga abin ya zo ya fara zama maka ma mutum ya koma banda tsoron da kuma rashin walan cikin mutane ya fara zama cewa yana kulle kanshi a waje abin nan a inda bai san ma mutane su gani saboda a lokacin da man ya fara abin ya fara kwacewa zai ga cewa kallon shi ya fara koma gashi nan ga irin shi ne tsoron su sannan kuma ba su iya tube kaya a gaban mutane saboda mene sai da illa da yake da shi da fata duk wani fushi zaka ga tsage zaka ga tsaga a jikin fatan shi yawanci a jiki zai haka zai gan su a ko ina
inda rana ya bayyana ya fi konewa inda yawa haka
zai wanne inda yake abin da rana ga zai baki to shi sai ga ko da shi ana neman a dinga shafa a fuska to kuma idan aka zo aka shafa wuce zaka ga kuma wajen ya fara ya zo ya ja zai ga wajen ya ja kaman jini zai zubo su wani ina sanan kuma ita a da kuma a dikincin ita wannan fatar ta rage karfi elasticity ta basi in ku ciwo mutum ya zaga cewa bai warkewa in ma surgery aka yanka zaga cewa mutum a zo ita fama ya ki warkewa saboda an ga an rage man ita pattern inganci su sai ga to yana wani illan akan pattern yake kenan sanan kuma nan da nan zaga mutum na jin ciwo na kuma babban illan shine kansa na fata
to wato shi ta daji
yana cutan daji ta fata duk yana daga cikin abun da shi wannan bleaching din ke kawowa sannan kuma magana na fannin aiki na jiki kamar yadda muka bayani da farko koda kamar wannan makiyu da muka ce yana zuwa muna ce musu heavy metal suna zuwa su je su zauna a cikin kodar su hana kodar aiki sai ya ga cewa ɗan shekara yadda muka yaro karami idan maman ta fara idan kuma ita uwar ce ko kuma uban ne ke yi za ka ga cewa ya zo kodojin ba su aiki sai an ga yin dialysis na wankin jini ko kuma a ce sai an je an yi canjin koda abu ne da ke da tsada daidai ku ne ke yi a Najeriya sai ma an fita waje wani lokaci to kin ga sannan kuma yana layona shafan ita aikin ita kwakwalwan ita da na shafan aikin kwakwalwa da kuma jijiyoyin da kwakwalwa ke saki sai ka cewa mutum na zaune kika yana samun ciwo yana jin ciwo kawai bai da wani dalili amma ga jikinshi na ciwo na kwakwalwa magare na ciwo na magare na ciwo so duk wanda yana da cikin illan wannan abin bleaching kare hasken fata sannan kafin yanke zance ina son wani magana akwai wani kalma da mutanen mu ke amfani da shi black beauty
wato baki kyakkyawa
ganin mace a ce wancan black beauty ce yiga wannan kalman yana da cikin abubuwan da za ka kaman ana yi ne saboda akan ba mace amma yana da wani illa akan wanda suke kusa da ita da suke bakake ne da ba za a ce musu wannan saboda menene shi fari me yasa ba a cewa white beauty abin da yake nufi tun wani fari kyakkyawa ne ke ga a black beauty which means abin da yake nufi shine tsayi ɗaya ku ne cikin bakake masu kyau shi yasa ya kan gana ce wannan black beauty
sai an ware ke
nan yawa sai an ware sai da bakake masu da kyau amma ya ga wannan kyakkyawa ta ce black beauty to wannan kalma yana da illa ga mata
sosai wato kaman dai an dai manage ne bakace da amma kyakkyawa
amma kyakkyawa ce so wannan kalma na da illa ga mata sosai so idan ni wace an ce black beauty wannan amma to ina ba white beauty which means white
ko white ba din dai fara ce kawai kyakkyawa ce
kebba mata da yake so ni ma to tunda idan na tsaya nan ban da kyau to ban shiga bangaren da kowa na da kyau
to wani shin to wai shi wannan bleaching din bai da wani dan abin da za a ce shine amfanin sa ga me yi
eh zaka duba amfanin da illan shi kaman shaye-shaye in mutum ya je sha kayan maye yawa dan hayin da zai samu shine amfanin amma wanda zai biyo baya fa so ko bleaching din mutun na yi ne saboda ya samu karbuwa ga mutane a ce ai wannan na da kyau wancan tana da kyau da sauransu kawai shi da benefit din amma in ka duba illolin da ke biyowa ta baya sun fi wannan benefit din bayan kai bleaching din ko ta yi bleaching din za ta ga cewa ko nan gaba ita da kanta ba za ta gamsu cewa tana da kyau din ba kuma nan gaban abu ya fara kwace mata yanda muka yi bayani a can baya zaga cewa ta dawo ma ba ta kai inda take da ba kamun ta fara wannan abu
to wato fatan sai lalace
sai lalace
ba zai wa tsaya a inda ka take a bakar ta kawai ba
haka akwai kalmomin da muke cewa bari mu fada da turanci ne bi ma iya fassara da Hausa akan ce when they can stop they don't want to stop when they want to stop they cannot stop
wato kaman lokacin da ya kamata a ce sun tsaya din
yawa
to kuma ba za su bari ba
za su bari
lokacin kuma suke so su bari kuma ba zai yiwu a bari din ba to shine daidai da masu canza lalon fatan
su yawa a lokacin abu ya kwace musu gaba daya
lokacin da aka fara ana jin dadin abin ana samun yabon da ake nema a wurin mutane din sai su ji kawai a ci gaba
a ci gaba
da kuma lokacin suka tsaya din da ya fi musu sai da lokacin da jiki ya gama lalacewa fata ta zama koda an bari ma bai da amfani sai zama koda sun bari ma kuma bai da amfani
haka ne
san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su kai to a ga da likita bokan turai a madaniya sosai nace a ga da likita bokan turai a madaniya sosai san ga da likitoci badan kudi suke baha badan budai yabo baha badan gidai yabo kurun waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi Allah ka ba mu sama Allah ki ya ga ciwo amun san ga da likitoci masu kulawa da lafiyar mu masu kulawa da rayuwar mu ai sake wasu na ga Allah rabbi zan ba ku dan masali aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita ne za a ya tallafe
kuma sauraro kafin mu garkare shirin namu bari mu leka filin kwalama mu tare da wakilar mu Binta Ibrahim da bakuwa da ta gayyato mana a filin na kwalama
wayo Allah duwo
namaro sarara barkamu da zuwa cikin ɗakin mu na girke-girke inda muke tare da malama Umma Hamira Yan Lamus wacce take daga jihar Nasarawa za ta gabatar mana da girki irin nasu na gargajiya. Malama Umma Hani barka da zuwa.
Barka dai.
To yau me muke da shi ne?
Eh to yau muna da wato wani abincin namu da yake ce miki waken sharu. Ita wake ne dai da ake yin cinta ake ganta ni ban san ma ko ana samun ta irin ko ina ba wani wake da ake ganta manya-manya haka nan girman ta da zan sosai gaskiya ba irin baki da farin wake bane
ba baki da fari ba wani kala ne
to
me ruwan kasa ne
ita ne ce ruwan kasa ba ruwan kasa ba ita ba fari ba gata nan dai
to amma dai mutanen da sarawa can ake
samun shi
to ake sarrafa shi wannan wake
ita wannan wake dai da farko dai zaki fara wanke ta bayan kin wanke sai ki aje ta a gefe
nan cire hancin kenan
a ba ki cire hancin ba a cire hancin sai ki dafa ta to kin san dai wake dai tana da wahalan da kuwa
wa'ansu
haka to saboda haka kuma idan kina sauri haka zaki iya dan jefa mata kanwa wani lokaci ruwan ma ke so ya bata miki ciki haka zaki iya dan jefa kanwa saboda ta samu ta gyara abun da bayan ya da kuwa ken naki sai ki tace bayan kin tace sai ki sani ki wanke ta da ruwan sanyi kadan ba wai dai a zuba ta a cikin ruwa sosai ta sha ruwan sanyi ba to bayan kin wanke sai ki aje ta gefe guda sai kuma ki nemo wato ainihin ridi ki bayan kin samu idan ma already kin san ridi ana samun kasa a cikin ta
haka
yau to sai a rage ta bayan a rage ridin dan shanya ta bushe wasu na ce mata me ake cewa kantu ko abin din kantu to ita za ki samu bayan kin samu sai ki dake bayan ki rage ki dake ta ki shanya
in dake kuma ya zama laushi ne
a wannan irin da ci da cin
to na gane kamar a surfa ta sai a kara wankewa
a wanke a
tace a baje
a baje ta ta shara na kadan ko kuma in baki so ta shara na za ki iya zuwa ki soya ta
to
amma kuma in ta dan shara ta fi saurin soyuwa ne dama za ki soya ne to kin ga idan kika soya ta fi sauki ko kuma idan kika sa a rana ta fi sauki duk wanda dai kika gani ta fi ne sai ki saka a rana ta bushe bayan ta bushe sai ki saka a wuta sai ki soya ta ita ma dai ta dan soyu dai sama sama da hakan nan ba sai ta yi baki ba ta yi daidai ci da hakan nan ta yi kanshi to bayan an gama wannan sai ki tanadi dama manjan shi mana na sabon mai
to
wato manjan kwara sai ka tanadi shi ka aje shi a gefe guda bayan ka gama shi ma ita ma daka ta za ka yi bayan ka daka ta yi laushi ta ma ta fara tsatsako da mai
ita
ta
ridin
ne bayan ta fara tsatsako da mai sai kuma ki dauko manjan ki shi ma sai ki saka
wato sai dan daga manja a cikin shi ridin nan na daga da kai din kuli
sai baje baje shi shi ma dan kika sa shi ya baje sai ki dan saka dan dandanan ki ko gishiri haka a ciki bayan kin gama sai ki kwabe shi duka guri guda sai ki zo ki dauko wannan waken naki da kika dafa
ba ta sai ba ta rugu ba a losa
ido gaskiya ba a saka wannan kawai dai kayan kashin nan ne wani dan waken kawai sai riɗi amma idan kina da bukata za ki dan saka wari haka ne masu sanya ji ya jiki saka idan saka wannan abu
ko da barkono ne haka
yawa ko da barkono
sai shi haka
ko ya ji yawa sai ka dan saka sai ka dan kwaba da wannan sai ka hada wannan abubuwa waken da wannan manjan da riɗin sai ka kwabe su guri guda shikenan an gaba
wannan irin dan makula shike nan da ake yi da rana haka
wannan dan makula shi ne ko da dan masu dan kudi haka ko ba su dan san shi wani abu mai dan
daɗi wanda ba abinci da aka saba ci ba
yawa shi ne
kuma gaskiya za a samu gina jiki ba
sosai
ga riɗi ga wake ga manja
sosai
in kuma babu hayaniya a cikin wannan girkin
kin gani babu ko da kuma ba
wannan fara muke da karfi fa manoma ne na gasken gaske
gaskiya ba ne
to da fatan mai sauraro zai ga shi ma wannan girkin da muka samu daga mutanen Nasarawa Umma Hani mun gode
ina ina godiya
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa wato Hauwa Sharif da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.